Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da yau Juma'a 13 ga watan Yuli shekarar 2018. Safinatu Sada Sodangi ce tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokanan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
To, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa bayan gana wasa da Prime Minister Burtaniya Theresa May cewar hirar da aka ce ya yi mai gauni, inda aka ce ya ceceki Prime Minister ɗin, wato labaran jabu ne. Da daɗin shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya sanar da sake shiga takarar zaɓen shugabancin ƙasa a wani sabon wa'adi. Sai kuma wani farmaki ta sama da aka kai a Siriya ya kashe akalla mutane 54 ciki har da mayakan ISIS da kuma fararen hula 28.
Kadin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji doguwar hira da muka yi da ministan shari'a na Najeriya, Abubakar Malami, kan batutuwa da dama da suka hada da dokar kwace dukiya da shugaba Muhammadu Buhari ya saka wa hannu, da kuma maganar Samba da Soki.
Ali Abubakar, wani batu da muke son buje ta bakin ka akan sa shine maganar Samba da Soki. Kwanan baya an ce an bada kotu ta bada bailin sa. Na san can a can baya ma an sha cewa a bada bailin sa, amma ba a sake shi ba. A wannan karan za a sake shi ne?
Haka kuma za ku ji cewa ana ci gaba da samun kwarara 'yan gudun hijira biyo bayan har-haren da ake kaiwa wasu ƙauyuka a jihar Taraba.
Tunda muka zo nan, mun ana gaya mana gwamnati zai turo mutanensa, za su zo yau, za su zo gobe, jibi, har yanzu ba mu ga ko ɗaya ba.
To, amma za mu kawo muku wannan rahoton ne idan lokaci ya ba mu dama, sai kuma shirin Duniya Amurka da Muhammad Lalo zai gabatar mana. Daga baya kuma za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email, amma sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa bayan gana wasa da Prime Minister Burtaniya Theresa May cewar hirar da aka ce ya yi mai gauni, inda ya ceceki ita Prime Minister ɗin, labaran jabu ne, ba gaskiya ba ne. Shugaban na Amurka ya ce ban soki lamirin Prime Minister ɗin ba, ina mutunta ta sosai, kuma akwai labarai na wanda kafofin yaɗa labaran ba su bayar ba, sai dai kuma ba su fayyace abin da na faɗi game da Prime Minister ɗin ba. Waɗannan kalaman da aka ce Trump ya yi a hirar da ya yi da jaridar The Sun su ne ke neman dushe batun tattaunawar da shugabannin biyu suka yi yayin wannan ziyara da shugaban Amurka ya kai a can Ingila. A cikin hirar da shugaban na Amurka ya yi, ya soki lamirin kammalu da Ms. May akan yadda ta sarrafa maganar shirin Brexit na fitarar Burtaniya ɗin daga ƙungiyar Tarayyar Turai, kuma ya yabi abokinsa tsohon ministan harkokin waje England, wanda Trump ya nuna cewa shi ne zai iya mai gurbin ita Theresa May a matsayin Prime Minister. Masu zanga-zanga sun bazo a kan titunan birnin London domin nuna adawarsu ga ziyarar Trump ta farko zuwa ƙasar ta Burtaniya tun bayan hawansa mulki watanni 18 da suka shuɗe. Da daɗin shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya sanar da sake shiga takarar shugabancin ƙasa, wanda zai ba shi damar samun wani sabon wa'adi. Biya ya ɗere a kan shugabancin Kamaru ne tun shekarar 1982, kuma shi ne shugaban ƙasa na biyu da ya fi kowa daɗewa a kan ƙaragar mulki a nahiyar Afirka, bayan shugaban Equatoria Guinea Teodoro Obiang. A shekarar 2008 ne Biya ya soke wato adadin wa'adi na shugabanci, lamarin da ya ba shi daman ci gaba da shiga takara, kuma ya lashe zaɓen shekarar 2011. Ƙasar Kamaru tana fama da hare-haren Boko Haram a arewacin ƙasar da kuma ƙungiyar 'yan awarin ƙasar a yankuna biyu masu amfani da harshen Ingilishi. Yayin da ake jiran zuwa ranar 30 ga wannan watan Yuli, ranar da za a gudanar da babban zaben kasar Zimbabwe, wanda shine na farko tun bayan saukar da daddin shugaban kasar Robert Mugabe. Masu sharhi da masana suna ta sharhi suna hashashin cewa akwai dama masu yawa da jam'iyyun adawa suke da su na kwace ragaman mulki daga hannun jam'iyya mai mulkin. Haka kuma wannan shine karin farko da jam'iyyar adawa ta MDC za ta sake tsayawa zabe tun bayan mutuwar shugabanta Morgan Tsvangirai, wanda ya mutu a farkon shekarar nan bayan ya jima yana fama da cutar sankara. Sai dai kuma tun bayan mutuwarsa, jam'iyyar adawan ta MDC ta karkasu zuwa bangarori da dama, abinda ake ganin zai iya yin tasiri a cikin zaben mai zuwa. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani farmaki da aka ta sama ya kashe akalla mutane 50 ciki har da mayakan ISIS da kuma firarin hula 28 a gundumar gabashin Siriya ta Dar ez-Zor, a cewar basu lura da take haƙoƙin bil'adama. Cibiyar da take kula da take haƙoƙin bil'adama a yakin Siriya da ke zaune a Birtaniya ta Syrian Observatory ta ce an kai wani hari ne a kan wata ma'aikatar yin ƙanƙara da yammacin jiya Alhamis, wanda ke kusa da kan iyakar Iraki, yanki da ke hannun 'yan ISIS, inda fararen hula da mutane da dama suke zaune.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka ministan shari'a kuma Attorney General na Najeriya Abubakar Malami yana birnin New York ta nan Amurka kan wata ziyara aiki. Aliyu Mustapha Sokoto ya hira da shi ta waya akan batutuwa da dama, ciki har da makomar tsohon mashawarci kan harkokin tsaron Najeriya Kanar Damsamba da Suki. Amma kafin nan, ga bayanin da ministan ya bayar kan dokar kwace dukiyar haramin da shugaba Buhari ya saka wa hannu, wacce 'yan majalisar tarayya ke adawa da ita.
Eto abubuwa ne guda uku manya. Na farko ne, kamar yadda sani, kasashe manya na duniya, wato kasashen demokuraɗiyya na duniya manya kamar irin su America da irin su Ingila, dukkansu suna da doka makamanciyar wannan. Saboda haka idan kana maganar demokuraɗiyya ko halaccin ita wannan doka ta fuskar demokuraɗiyya, ta samu asali akan kasashe masu tinkaho da ainihin bugun gaba da ita demokuraɗiyya ita kanta, na farko kenan. Na biyu kuma, ka san cewa tsarin mulkin Najeriya ya wajabta ma shugaban ƙasa hito na hito da cin hanci da rashawa ta kowace fuska. Idan ka kiyaye kashi na 15 na tsarin mulkin Najeriya, ya wajabta ma shugaban ƙasa hito na hito da cin hanci da rashawa. Saboda haka, a cikin wannan yanayi, idan ka dibi mu'amalar da ake ciki a halin da ake ciki a Najeriya ta fuskar matsalolin tsaro, da yawa daga cikin 'yan siyasa an samu hannunsu dumu-dumu, wato 'yan siyasa waɗanda ake zargi da ainihin sama da faɗi da kuɗaɗe na jama'a. Bincike ya nuna hannayensu dumu-dumu akan matsalolin da ke da nasaba da tsaro. Bincike ya nuna hannunsu dumu-dumu akan matsalolin da suka danganci hana mu'amaloli na shari'a gudana. Bincike ya nuna ire-iren waɗannan mutane suna unhwani da ire-iren waɗannan kuɗaɗe domin tauye ma'aunin bincike. So, a cikin wannan yanayi, bisa wajabcin da ke da shugaban ƙasa na ganin hito na hito da cin hanci da rashawa, wasu daga cikin shari'o'in nan shari'o'i ne da sun yi shekara goma sun kasa yi gaba sun kasa yi baya. A cikin wannan yanayi, tsarin mulki ya wajabta ma shugaban ƙasa ɗaukan mataki na ba sani ba sabo domin ganin cewa ainihin an wa ainihin mu'amalolin da suka danganci shugabanci.
To, minista, kamar yi mana bayani wacce irin dukiya ce za ku auna wajen neman kwato ta a ƙarƙashin wannan sabon dokar da shugaban ƙasa ya sawa hannu?
To, ka kaddarta cewa ana zargin mutum ya yi awan gaba ko kuma ya yi rudda ciki da dukiyar jama'a biliyan 15, an gurfanar da shi a gaban kotu. To, irin wannan dukiyar kuma ana jin tsoron za ka kwashe ta, ka halaka ta, ko kuma ka fice da ita Najeriya, ko kuma ka kawo wani tauye ma'auni wanda idan daga ƙarshe an ƙare shari'a a neme ta ƙasa da sama a rasa, ko kuma a cikin lokacin da ake shari'a za ka yi unhwani da ita ka cutar da mu'amalar bin bahasin shari'a, ko kuma a cikin yanayin da ake shari'a za ka yi unhwani da ita ka kawo rashin kwanciyar hankali da limana ta fuskar tsaro. To, a cikin irin wannan yanayi ne ita wannan doka ta ba shugaban ƙasa ya yi ma hukumomin gwamnati misali immigration a yi musu umarni na hana baka visa ta ficewa daga waje. Hukumomin aikata laifi da ke bin bahasin aikata laifi irin su EFCC a yi musu umarni na ganin da cewa ainihin sun shigar da bayanai a gaban kotu na neman a kangi wannan dukiya. Hukumomi na ƙasa da ƙasa a nemi haɗin kansu na cewa a hana ka arcewa ka fice Najeriya ko kuma ka fice da ita wannan dukiya.
To amma daman ba akwai wannan dokoki a ƙarƙashin ma'aikatarka ba duka daman ba aikin da su EFCC suke ta tayi ba kenan, me ya bambanta dokokin da daman akwai su da ita wannan dokar da shugaban ƙasa ya sa hannu ne?
Eh, abinda bambanci kawai ainihin shugaban ƙasa yana da iko na ainihin inganta ainihin kaifin wato inganta ainihin yin aiki da isu waɗannan dokoki, saboda ka wannan ikon da doka ta da tsarin mulki da ba shugaban kasa shine yau ya an karo yi unhwani da ki domin tallafa ma waɗannan hukumomi na ganin da cewa ainihin an kai gacci game da inganta ayyuka.
To amma kamar da ka sani a yan majalisar dokoki na tarayya sun yi ca sun ce su wannan abu ya kai ya saba doka su ba su yarda da shi ba, kuma shugaban kasa ma baya da hurumin daukar wannan mataki, me zaka ce musu ne?
Eto sai su waiwai tsarin mulki na ƙasa. Shi tsarin mulkin nan na ƙasa na farko ya ba shugaban ƙasa dama na zuwa na yin irin wannan dokoki da ake kira executive order, shine ainihin tambaya ta wasu. Idan tsarin mulkin ya ba shi dama, shin tsarin mulki ya wajabta ma shugaban ƙasa hito na hito da cin hanci da rashawa akan tsari na babu sani babu sabo ko bai ba shi ba? Idan tsarin mulki ya ba shi dama, to magana ita ce ainihin doka ta inganta, wato executive order ta inganta, kuma wanda yake jin cewa yana da jayayya a kai yana ganin hukumar da ke da haƙƙi na tantancewa akan inganci ko rashin ingancin order ita ce kotu. Saboda haka ba magana ba ce ta amincewa ita hukuma ita ainihin majalisa ta tarayya ba ta da haƙƙi na amince na yanke hukuncin amincewa ko rashin amincewa. Abin hukumar da ke da haƙƙi na ainihin yin huruci na ingancin ita wannan doka ko rashin inganci ta ita ce kotu. Saboda haka idan suna da jayayya, maurin raba jayayya shine kotu, kuma ina ganin kofar kotu buɗe take ga kowa.
Alhaji Abubakar, wani batu da muke so mu je ta bakin ka kansa shine maganar sambar da su. Kwanan baya an ce an ba da kotu ta ba da bailinsa, na san can a can baya ma an sha cewa a ba da bailinsa amma ba a sake shi ba, a wannan karan za a sake shi ne?
Eto abin da ke faruwa kan abin da ya danganci mu'amaloli na doka a tsari na ainihin zartaswa karkashin shugabancin Muhammadu Buhari, da'a ga umarnin kotu ya zama wajibi, amma dai a cikin kowane yanayi ya kamata ka fahimci abu guda. Dukkan kasashen duniya sun ittifaki akan matsala guda, wato idan ana jayayya kan abin da ya danganci haƙƙin mutum guda, ana kuma jayayya kan haƙƙin da ya danganci al'umma. Ala kulli halin a cikin kowane yanayi a cikin kowane tsarin mulki na kowace ƙasa ta duniya, haƙƙin al'umma shi ke zama a ala. Saboda haka haƙƙin gwamnati kuma haƙƙin tabbatar da haƙoƙi ne na al'umma, ba haƙƙi ke banci na mutum ɗaya ba. Saboda haka ko meye ne a cikin wannan yanayi dole ne ka dibe shi ta huskar shin idan haƙƙin ɗan mutum guda tilo ya yi karo da haƙoƙin al'umma, kana maganar mutum guda akan cewa an tauye masa ma'auni na kai kawo, kana magana cewa mutum ɗayan nan ya zama sanadi na salwantar rayukan 100,000. To haƙƙin ainihin rayukan 100,000 da suka salwanta da wata fina kariya ko haƙƙin ainihin walwala.
Ana zargin ana rike da sambu da suke ne a basu zargin da ya shafi harkokin tsaro kamar yadda kake faɗa na asarar rayuka sauran, ko kuma akan zargin cin hanci da rashawa ne?
Bincike ya faɗaɗa a sanadiyar ainihin an tauye ma'auni akan matsalolin da suka danganci makamai. Bincike ya faɗaɗa akan cewa ainihin an tauye ma sojoji da waɗanda ke da haƙƙi na gudanar da matsalolin tsaro, an tauye musu ma'auni kuɗaɗen da ya kamata a bayar domin ƙarfafa musu su yi aiki, ba a bayar ba. Waɗannan kuɗaɗe sun salwanta a sanadiyar, haka su sun rasa rayukansu, al'umma ta rasa rayukanta, da kuma abu sannan kuma aminin duke ƙasa ta salwanta.
Amma wasu za su ce idan kotu ta ce aika za ka mai da kace abu ne da dole gwamnati da hukumomi su yi aiki da shi, ya za ka auna nauyin umarnin bin kotuna da kuma nauyin abubuwan da kake faɗa cewa a dalilin su ne watakila ba za a yi sakin sambu ba?
Da kotu da sabaninta da abin da ake magana a cikin yanayi na gudanar da ƙasa da wajabci na tsarin mulki shine me ya fi zama a ala, haƙƙin individual, haƙƙin mutum ɗaya tilo ko ko haƙƙin al'umma? Wajabcin gwamnati shine na kariya ga haƙƙin al'umma, saboda ka mizanin ka shine me haƙƙi na al'umma kan abin da ya danganci matsaloli na gudanarwa na gudanar da mulki. Kuma a cikin wannan yanayi za ka kasance da ma'auni, amma dai umarni na kotu a cikin kowane hali in ya zama ainihin an kai makura kan abin da ya danganci haƙƙin gwamnati na ɗaukaka ƙara da kuma neman da za ta zartar da hukunci, to ita wannan gwamnati mai tsaya ce ga ainihin ga abin da ya danganci umarnin kotu.
Alƙali nura da duniya, shari'a yau talasarta kowa da takara.
Tattaunawar Aliyu Mustapha kenan da ministan shari'a na Najeriya. Yanzu haka dai ana ci gaba da samun kwararar 'yan gudun hijira biyu bayan har-haren da aka kai wasu ƙauyukan Fulani a ƙaramar hukumar Lau cikin jihar Taraba. Yanzu haka dai al'ummomin da lamarin ya shafa na kira ga hukumomin tsaro da a taimaka musu domin kwaso dukiyoyinsu da dabbobinsu da ke daji, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Sunana Bello Bammi Alhaji Jane. Tun da muka zo nan, mun ana gaya mana gwamnati zai turo mutanensa za su zo yau, a'a za su zo gobe, a'a jibi, har yanzu ba mu ga ko ɗaya ba. Muna fama, muna ta jira, wasu suna kona a nan, wasu kai ga jama'a ga sunan a simfiɗe kawai.
Kuma ga mu nan yanzu ba mu da abincin da za mu ci, yaranmu ga suna kuka, haka nan da sauran ruwan sha duka ba mu da shi. Kwana biyu haka muke tare da shi, ba mu bacci haka muke guduwa.
Wasu 'yan gudun hijira kenan a Jalin Gwaffa da jihar Taraba ke makokawa game da halin da suke ciki a yanzu, biyo bayan har-haren da aka kai a wasu ƙauyuka na Fulani na yankin Lau da ke iyakan jihar Taraba da Adamawa. Kuma yanzu haka ma sai kwararan 'yan gudun hijira ke ta samu kama daga Jalin Gwaffa zuwa Mayo Bello da ke cikin jihar Adamawa. To wai ko me shugabannin makiyaya ma ke bukata ne a yanzu? Alhaji Muhammad Gongola shi ne shugaban kungiyar Tabitar Fulako a Taraba, ya ce bukatar su shine a bar su ɗebo dukiyoyinsu da aka maida ganima.
Inda rigiman take na aka haife su mun suka sani. Yanzu an yi gudun hijira, waɗansu kan gabatar jihar shanaka sun fatsa mu sun koma ciki. Ne aka koma aka je aka ce za a je ɗebo wannan shanakan kuma a ce an kai hari. To mafita ne ka yana roƙon gwamnati da hukumar tsaro su tabbata sun ɗauki matakin da za a ɗebo wannan dukiyoyin jama'a na fitar masa dukiyoyinsu wanda Allah Ubangiji ya sa ba harba ba, saboda suna harbin shanu da kasa abin mamaki.
So tare dai akan ma danganta lamarin ne da rikicin makiyaya da manoma, mutum da ko shugaban kungiyar mai yatta Allah Taraba Jauro Sahabi Mamu ke musantawa.
Amma duk abin da kike so mu gaya wa duniya sani shine ba wai kada wani ya dauka shewa wannan abin da ya faru tsakanin makiyaya ne da manoma ba. Wannan abu har kashe ta siyasa, wanda wasu suke so su yi amfani da wannan daman su kawar da mutanen mu Fulani daga inda suke. Amma in ba ka ba wani hujja, mutanen nan suna zaune zaman lafiya da makwabtansu.
To sai dai kuma yayin da 'yan gudun hijira ke kokarin rashin samun tallafi daga gwamnatin jihar Taraba, kawo yanzu hukumar kai ɗauki ta jihar, wato SEMA ta bakin babban sakataren hukumar Mr. Novago Dan Abo, ya ko bayyana irin matakin da aka ɗauka.
Mun da samu mobilizing abinci, sai ma mun mobilize abin mun ajiye su a neman su wurin kwanciya provided tanks for water reservoirs mun ba su. Sannan mun kai masu medical doctor jiya ya examine nasu, those of them that have ailments have been treated. On the spiritual aspect of it, I wouldn't know what the government is doing about it. This is the only thing I can tell you.
Yanzu haka kungiyoyin agaji irin su Red Cross da sauransu ne ma ke taimakawa wajen kula da 'yan gudun hijiran. Mr. Matthew Manja da ke zama sakataren kungiyar Red Cross a Taraba ya ko bayyana halin da ake ciki a yanzu.
Yanzu wanda suna gidaje mutane kan hakan ba mu sani ba, amma wanda suna self camp na wurin Jerobati Primary School dinna, yes, there are over 600. And then when there's a Muslim council, then there are about 3,000 something. And the Mujahideen, my wife, she's not coming. She go. So new registration. So I go and support the organization. They get go when there's a new registration, but one and rapid assessment. The money is in Muka Samoan and she go in. She Muka Tura report. Munajira.
A nan ta bangaren dai, rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta SP Debi Misa ta koshi alwacin zakulo waɗanda ke da hannu ne a wannan har-haren ba tare da nuna wariya ba.
Mun yi kokari haka shi mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tura jami'an tsaro zuwa wannan kowane gefen da aka samu wannan tashin hankali.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Gaida Ibrahim Abdulaziz. To jama'a, shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan abin da kwararru a fannin siyasar duniya ke cewa dangane da kai ruwan rana da aka yi a taron kungiyar tsaro ta NATO kan batun kudin karo-karon kungiyar da shugaba Trump ya yi ta babatu a kai. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. To an dai kammala taron kungiyar tsaro ta NATO da aka yi shi a karan farko a birnin Brussels. Taron da shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya samu nasara. Domin a cewar shi, mambobin kungiyar sun yi alƙawarin ƙara sanwar kuɗaɗen da suke zubawa wajen tafiyar da kungiyar, wanda ya taɓa batu a kan cewa ba sa taka karya suna karyawa idan a kwatanta da abin da Amurka ke bayarwa. Gabanin a fara taron, yayin wani taron karin kumallo da suka yi da shugabannin kungiyar ta NATO, shugaba Trump ya gabatar da ƙorafinsa kan yadda ake ƙwarar ƙasarsa a kungiyar ta NATO, inda ya tananata yadda Jamus, ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Turai, take zagayawa ta haɗa kai da Rasha wajen harkokin cinikayya, sannan kuma kungiyar tsaron ta NATO ta riƙa ba ta kariya daga Rashan da take hulɗa da ita. Kan wannan takaddama na tambayi ra'ayin masanin harkokin diplomasiyar ƙasashe Professor Yusuf Alhassan, malami a Jami'ar Missouri da ke nan Amurka, yadda yake kallon wannan lamari. Amma na fara ne da tambayar shi kan abin da kungiyar ta NATO ta kunsa.
Gaskiya kungiya ce wacce aka kafa ta kamar yadda nace shekara 45 da suka huce, wato Amurka ce ta jawo ƙasashen Turai da suke makautaka da kuma suke harkokin arziki suka haɗu suke amfani da ƙarfin soja na inda duk wata gobara ta tashi wanda yake suna da sha'awar ko kuma suna ganin cewa wato manufofinsu da ƙa'idojinsu suna ganin za a karya musu su ba yadda suke so ba sai su haɗu sai su murƙushe wannan ƙasar. Saboda haka suka haɗu suke kiranta NATO. To a gaskiya wato kungiya ce ta zance ƙarfin soja ta wanda ake Amerika take musu jagora tun daga yakin duniya na biyu zance da aka gama a shugabannin Amerika lokacin da shugaban Ingila Winston Churchill suka haɗa kai da sauransu suka yi waɗannan kungiyoyi sai wannan kungiya wacce take a gaskiya a yanzu babu kamar ta kuma a lokacin suna tsoron abinnan Soviet Union.
To kamar ya kalli fitowa kirkiri da shi shugaba Trump yayi yana sukar Jamus da shugabancin kungiyar tsaro ta NATO musamman kan batun kudaden karo-karo da mambobin kungiyar suke bayarwa inda ce ana kwarar Amurka.
To a takaice ya nuna cewa wato nauyin da Amurka take dauka kusan ya fi na kowace ƙasa ta NATO. Saboda haka yana ganin wato karo-karen da su kasashen NATO suke yi kamar su Ingila, Faransa, Germany da sauransu a gaskiya ya yi kaɗan. Saboda haka dole ne wato su ƙara sanwa ko kuma su ƙara wato buɗe bakin da kansu a ƙara tallafawa shi ita wannan ƙungiya ta NATO. Saboda haka kuma ya yi furfi cewa wannan ƙungiya ce wadda yana ganin cewa gaskiya ta tsufa. Tana neman garan bawul in ta tuna ina daga cikin furucin da ya yi wanda gaskiya shugabannin ƙasar nan na majalisar da dattijai sun yi ɗan kuka da wannan al'amari sun ma bai zama shugaba da kuma bayan ya zama shugaba kamar su irin sanata John McCain suna ina ɗaya daga cikin gaskiya wanda yi bayani yake nuna cewa in ma a ce ne ka tsinta ɗan kwana biyu shi a matsayinsa na kamar shugaban NATO da Amurka wato da goro wannan kungiya kamar da a matsayin da ya fito fili ya faɗa haka ba.
Prof, wasu na ta ganin kamar take-take ne yake na kamar janye Amurka daga cikin kungiyar kamar kai ma ka hango hakan?
Eh, gaskiya akwai wannan alamomi. To amma wato kasan ita Amurka wato ƙasa ce wacce take tana da mai abinda wato yake cewa check and balances, wato banda bangaren shugabanci kaga akwai bangaren ɗan majalisa na sakannan akwai bangaren kotu zance da judiciary. To idan shugaba Donald Trump gaskiya yana da wannan niyyar bai fito ƙarara ya faɗa ba amma kullum a cikin sukanta yake a gaskiya yana sukan al'amarinta yana sukan shugabannin da suke cikinta kamar kafin ya tafi ya yi ta ɗan jefa maganganu kamar yadda ka faɗa. Ino marasa daɗi da wanda a gaskiya bai kamata a ce ya fito yana wannan fili. Amma akwai wani abin sha'awa da ya faru wanda da na gani kuma na fahimta cewa wato akwai parliament na Russia wanda suka ce kokarin su kenan da suke yi a shekara da shekaru cewa wato su hargitsa wato kungiyar NATO. Allah da ikonsa sun kasa yau ya ci Donald Trump a wannan taro da aka yi wannan wanda aka gama a jiya, ya ci ya yi musu abin da su shekara aro-aro sun kasa. Wannan an nuna su yanayi ne parliament na Russia da suka fito wannan duma sun fito suna bayanai wanda suke su ne masu hannu da shuni a ƙasar Russia.
Masu sauraro, a nan mun kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Missouri da ke nan Amurka, ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Sufyan Gumel Zangon Daura, ya ce assalamu alaikum VOA, fatan ga al'ummar jihar Ikiti da 'yan siyasa shi ne, Allah ya sa ku yi zaɓe lafiya ba tare da an samu tashin hankali ba. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warge da Shehu Kashalla, Kafisa Ana Zikiri daga jihar Bauchi Najeriya sun ce baki da assalamu alaikum VOA Hausa. Muna da'ar Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ɗan ta'adda da suka addabi jihar Zamfara da Sokoto da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya, amin. Sai kuma saƙo daga Aminu Kano Maida Garko, ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Ku gaya wa jiga-jigan jam'iyyar APC da su canja tunanin da suke akan yunkurinsu na canja shugaban jam'iyyar Adams Oshimele da aka zaɓa a baya domin bakin alƙalami ya riga ya bushe. Sai kuma saƙo daga Shehu Adamu Rijau, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga al'ummar jihar Ikiti da su zamo masu bin doka da oda yayin gudanar da zaɓen gwamnati da zai gudana gobe Asabar a jihar, sannan kuma da fatan za su yi amfani da wannan dama wajen zaɓen nagartacce kuma jajirtaccen ɗan takarar da zai iya tsire musu kitse a wuta ba tare da duba jam'iyya ko kusancinsu da shi ba. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga mai sauraronku Alhaji Burdada Potescom, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna fata zanga-zanga da wasu suka yi a Birtaniya zai isar da muhimman saƙo ga shugaban Amurka Donald Trump wanda aka yi ta domin shi saboda ya sauya salon yadda yake tafiyar da mulkin shi a matsayin shi na shugaban babbar ƙasa mai muhimmanci a duniya.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labarun duniya.
Yan sanda a Pakistan sun ce wani ɗan takarar kujerar majalisar ƙaramin hukumar yana cikin mutane aƙalla 24 da wani fashewa ya kashe su a yau Juma'a a kusa da wani taron kamfe na zaɓukar ƙasa wadda za a yi a ranar 25 ga watan Yuli. Tashin hankalin ya haifar da matsalar tsaro kafin zaɓe majalisar ƙasa da kuma zaɓuɓɓuka hudu na majalisun ƙaramin hukuma. Waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce wani gagarumin bam da ya ratsa a wurin gangamin siyasar ne ya kashe Siraji Raisani yayin da yake ganawa da magoya bayansa a kan titi a lardin Musgun a kudancin gundumar Baluchistan. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa bayan ganawarsa da Prime Minister Birtaniya Theresa May cewa hirar da aka ce ya yi mai gauni, inda ya cece ta ba gaskiya ba ne jabu ne.
To a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa da ke nan, ni Safinatu Sadisu dangi ke muku sallama, amma kar ku kashe rediyonku domin Usman da Hafsat na nan tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.